Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Far'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa da alamu kungiyar ƴan awaren Biafra bata hakura da dokar hana mutane fita a ranakun Litinin ba. A wasu garuruwan Bauchi da Gombe, dorinar ruwa na barna a gonakin shinkafa. A jamhuriyar Nijar kuma, ana duba batun tallafin noman rani da wasu basu mutunta ka'idar da aka cimma ba. A yau Litinin muna da shirin zauren matasa na VOA, za kuma mu kammala da sharhin jaridu, amma da farko a saurari labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Yan bindiga da suka sace dalibai sama da 100 daga wata makarantar sakandare a arewa maso yammacin Najeriya sun saki karin mutum 15 da suka yi garkuwa da su bayan sun karbi kudin fansa, a cewar wani wakilin iyalan daliban a jiya Lahadi. Yan bindiga da yawa ne suka afka makarantar sakandaren Bethel Baptist ranar 5 ga watan Yuli a wajen birnin Kaduna, inda suka sace dalibai 121 da ke barci a dakunan su. Satar daliban na Bethel na daga cikin sace-sacen da ƴan bindiga da suka dade suna addabar yankin arewa maso yammaci da tsakiyar Najeriya, inda suke satar kayayyaki, shanu da kuma jama'a don neman kudin fansa. Kimanin dalibai 1000 aka sace tun daga watan Disamban bara, bayan da ƴan bindigar suka fara kai hari kan makarantu da kwalejoji. An sako galiban daliban bayan shawarwari, amma har yanzu ana tsare da wasu da yawa a sansanonin ƴan bindigar da ke cikin daji. Yawan mutanen da ake kwashewa daga Kabul zai canza daga rana zuwa rana, komai ya danganta ga yanayin wasu abubuwa da tsaro a ranar, a cewar shugaba Joe Biden a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya Lahadi. A jiya Lahadin, fadar White House ta ce Amurka ta kwashe mutane 7,400 daga Kabul cikin sa'o'i 24 da suka wuce, kuma Biden ya ce kimanin mutane 11,100 aka kwashe cikin sa'o'i 36 ƙarshen makon da ya gabata. Dabban mutane dai na can Najeriya a kwashe su daga Kabul yanzu haka. Wani jami'in fadar White House ya ce gaba ɗaya yanzu Amurka ta kwashe mutane 25,100 a cikin mako guda. Biden ya ce duk wani ba Amurki da ke son zuwa gida zai je gida. Haka kuma Amurka na ƙoƙarin kwashe 'yan Afghanistan abokan hulɗarta da ma wasu 'yan ƙasar da ke tattare da haɗari. Biden ya ƙara da cewa babu jirgin da ya zo Amurka kai tsaye daga Kabul. Maimakon haka, a cewarsa, da jiragen na fara sauka sansanonin soja a wasu ƙasashe, inda za a yi wa waɗanda ba Amurkawa ba binciken ƙwaƙwaf da kuma na tsaro. Aƙalla mutane 22 suka mutu, kuma ba ji ba gani masu aikin ceto suka yi ta neman wasu da yawa da suka ɓace a jiya Lahadi a cikin gidaje da suka ruguje da kuma tarkace, biyo bayan ruwan sama na tarihi da aka yi wanda ya haddasa ambaliya a yankin tsakiyar jihar Tennessee a nan Amurka. Ambaliyar da ta faru ranar Asabar a yankunan karkara ta shanya hanyoyi tare da tumbuke karahunan hanyoyin sadarwar waya, abin da ya sa iyalai kasancewa cikin rashin tabbas akan ko ƴan uwansu sun tsira daga ruwan da ba a taba ganin irinsa ba. Masu aikin gaggawa sun bi gida-gida suna neman jama'a, a cewar Christy Brown, shugabar cibiyar lafiya da kare al'umma ta makarantu a ƙaramar hukumar mulkin Humphrey. Galiban waɗanda suka ɓace suna zama ne a unguwannin da aka samu ambaliyar sosai, a cewar magajin garin ƙaramar hukumar mulkin Humphrey, Chris Davis. An rubuta sunayen mutanen akan allo a cibiyar ayyukan gaggawa ta garin. Haka kuma an wallafa sunayensu a shafin sada zumuncin Facebook na ofishin ƙaramar hukumar. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, jami'an kasar Haiti suka ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar kasar da aka yi mai ƙarfin maki 7.2 a Lake ya ƙaru zuwa 2,207. A cewar hukumar kare jama'a ta Haiti, sama da gidaje 50,000 suka lalace kuma har yanzu ba a san inda mutane 344 suke ba. Bayan haka mutane fiye da 12,000 suka jikkata sakamakon girgizar da ta faru ranar 14 ga watan nan na Agusta. Majalisar Dinkin Duniya ta ce iyasin mutum fiye da miliyan 1 bala'in na baya-baya da ya faru a kasar da ke yankin tsibirin Caribbean ya shafa. Dabban gidaje kuma sun ruguje abinda ya sa masu gidajen rasa matsugunansu. Rigakafin COVID-19 na karfafa garkuwa kashi na uku na kamfanin Pfizer ya kawo kariya sosai daga cutar da kuma mummunan rashin lafiya a tsakanin masu shekaru 60 zuwa sama a Isra'ila idan aka kwatanta da waɗanda suka karɓi rigakafin guda biyu, a cewar bayanan wani bincike da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta wallafa a jiya Lahadi. An gabatar da bayanan binciken a wani zama da wani kwamitin ƙwararru a fannin rigakafi ya yi ranar Alhamis ɗin da ta gabata, wanda aka sanya a shafin yanar gizon ma'aikatar a jiya Lahadi. Ko da yake ba a fidda cikakken bayanan binciken ba, bayanan binciken sun je daidai da alƙalaman da ƙungiyar kula da lafiya ta Maccabi a Isra'ila ta bada rahotonsu daban a makon da ya gabata. Daya daga cikin ƙungiyoyin da ke bada rigakafin na ƙarfafa garkuwa don magance nau'in coronavirus na Delta.
To madalla, labarin duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Da alamu kungiyar 'yan awaren Biafra bata cika alkawarin dakatar da dokar hana fita a yankunan kudu maso gabashin Najeriya a ranakun Litinin ba. Kungiyar ta sake dawowa da dokar daga Litinin din nan. Hakan ya sanya wasu bankuna da kasuwanni kasancewa a rufe. Ga rahoton Lamido Abubakar.
Haka kuma bayanan sun nuna cewar an yi hakan ne domin nuna kauna ga jagoran kungiyar ta IPOC da ke tsare ga hukumomin Najeriya a halin yanzu, wato Mr. Nnamdi Kanu. Kungiyar ta IPOC ta ce ba wai tana tilastawa mutane ba ne. Wannan da ke da suna Daniel ya ce,
I'm not going to stay at home. Nobody will give me the fitness. Nobody will survive me. Nobody will give me transport.
Yana cewa ne a wuri na san ba zan zauna gida ba, domin kuwa babu wanda zai bani wata sana'a ko kuma abincin da zan ci, babu kudin sufuri, sabili da haka zaman gida ba zai samu ba. Sannan kuma wasu kasuwanni da bankuna a rufe suke, ta yaya zan bada goyon baya na zaman gida na dole?
Some of the markets are not open and some of the banks are not open because of the staying at home.
I'm General JCM Gotu. Actually, I don't believe in that it at home stuff. Yes, I am different.
Wannan yana cewa wane suna na janar JC Oguta ya ce a gaskiya ban aminta da wannan shiriri ta ba ta tilastawa mutane zaman gida na dole. Ni dan Biafra ne, amma wannan kara matsar da talakawa ne, musamman mutane da ke cikin matsin yunwa da kuma katutun talauci. Kuma ka tilasta musu zaman gida na dole, wannan san bai dace ba.
Sitting at home every Monday because of Nnamdi Kanu, it will not give us what we need or the struggle.
Ita kuwa wannan da ke da suna Love ta ce,
Love mediation concerning the sit at home issue, I condemn it totally.
Tana cewa ne san ban aminta da wannan dokar ba ta zaman gida na dole. Ina ganin kawai hakan zai kara kawo tsanani. Ina zaton Mr. Nnamdi Kanu, jagoran kungiyar ta IPOC, yana so ne ya kawo yanci da zai kawo illa ga rayuwar mutanen yankin na kudu maso gabashin kasar. Kuma ni yar Biafra ce, amma nayi Allah wadda.
This is causing pain to the life of the innocent one.
Shi kuwa wannan da ke da suna Ambrose ya ce,
why then is Wilson Ambrose? The order is necessary, my brother. It's very necessary. The rest of the world is having this country today.
Yana cewa ne umarnin da kungiyar ta IPOC ta bayar ya cancanta. A gaskiya lura da halin da muke ciki kan cewar jagoranmu Mr. Nnamdi Kanu, akalla yau wata biyu kenan da suka gabata yana hannun jami'an tsaro. Shugaban kungiyar ta IPOC dai Mr. Nnamdi Kanu, akwai zarge-zarge da dama a kansa, musamman na cin amanar kasa, inda ake sa ran zai bayyana a gaban kuliya a watan Oktoba mai zuwa. Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
Rahotanni daga yankin Kirfi na jihar Bauchi da Funakayi a jihar Gombe na nuna rundunar dorinar ruwa na barna a gonakin shinkafa da barazana ga rayukan mutane. Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da rahoton.
Mazauna garin Kupto da kewaye a karamar hukumar Fona Kai da ke jihar Gombe na cikin zaman dardar bisa bayyanar dorinan ruwa masu yawan gaske da ke bin kogi da ya ratsa a wannan yanki. A yanzu dai wannan sana'ar tana neman gagara da ya jefa manoman shinkafa cikin zulumi. Alhaji Adamu Sambo Kupto, magajin garin Kupto, ya ce yawancin manoma kwana suke yi a gonakin nasu. Ya zuwa wannan lokaci dai jami'an ma'aikatar kula da muhalli da gandun daji a jihar Gombe sun kaddamar da bincike kan waɗannan dabbobi da kuma kogunan. Malam Inuwa Ahmed, director a ma'aikatar bincike, ya ce idan akwai ɓarnar da dorinan ke haddasawa domin gonakansu na dab da gabar kogi. Sai dai kuma a halin da ake ciki a watan Satumban nan mai zuwa ake sa ran isowar wata kungiyar masana rayuwar dorinan ruwa daga kasar Ƙetare domin tantance adadin dabbobin na ruwa da kuma tsara yanayin waɗannan yankunan. Sama'ila Mai Gombawa shine babban jami'i a kungiyar Jewel Initiative mai yaƙi da gurɓatar muhalli.
Sauraro a shirin Hantsi daga Abuja a birnin Kwanni ta Jamhuriyar Nijar. Ana duba yanda wasu manoma ba su cika alkawarin da suka dauka ba kan tallafin noman rani da raya madatsar ruwa da ya fi kowanne girma da Amurka ta bada tallafin. An yi hakan ne don dakatar da matasa daga ficewa cirani da hakan ke jefa su a garari.
Kasar Amurka ce ta tallafa ma jamhuriyar Niger ta hanyar Millennium Challenge of Corporation MCC domin raya dam ko gandarin birnin Kwanni domin bunƙasa noman rani da na damana da hana matasa tafiye-tafiye ƙasashen waje suna mutuwa a ruwa ko a sahara da ma yaƙi da ƙarancin abinci. Sai dai a daidai lokacin da ayyukan sake raya gandarin ke ci gaba da gudana, gargaɗin da aka yi wa manoma da kar su yi noma kuma ake ci gaba da biyan su kuɗaɗen diya na rashin yin aikin noman har sai kamfanin da aka ba nauyin ya yi aikin na raya gandarin ya kammala nasa aikinsa. Waɗansu daga cikin su manoman da ke son nuna su ƴan gata ne sun shibke ikokinsu kuma sun nome su, yayin da mafi yawan manoman suka hankura. Na tambayi Malam Mustafa Ali, shugaban ma'aikatar ONAHA da ke wakiltar gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar game da ayyukan noma a cikin gandarin birnin Kwanni, ko yaya za su yi da wannan matsalar?
Su da kansu babu formation shekara uku kafin ma a fara project. An yi ta musu waye kai su yi hankuri su bar abu, kuma aka ce in an bari aka ce diya. Shi diya ba kamar abun sha hawaye kwa abun da ake cewa kamar ba dole na a baka abun da kace so kwa. To sai aka samu aksari cikin mutanen da aka yi musu waye kai, aksarin su ba su shibka ba, kamar cikin jama'a wallahi mutane kun muna ba su shibka ba,
amma an samu kalilan.
Yanzu an samu waɗansu kalilan da suka shibka. Mu ga mutanen nan mu ne ta ja hankalin su ka ce su bari. Yanzu abinda za mu yi tun da shi duka, mu dai on represent leta abinda ya kamata gwamnati yau ya kamata ya zo ya ce muna wa da waye shibka, ya kamata mu ce mishi ga wane su shibka.
A nasa bangaren shugaban kungiyar manoma gandar
kari ta daya Mala Adamu Abdu ya ce fa manoma su yi hattara.
To bisa ga wagga tahiya ta noma ko kunce ta shibka da manoma sun kawara. To abin da zan hada musu su yi hankuri shibkan nan su barta. Duk wanda yayi shibka ko da kayi to shawara da zan baka ka barta. Wanda bai yi ba ka shita shi shibka. Saboda mu sun hada muna gandari yanzu an mika mu enterprise shi ita hukuma ta mika mu enterprise gwamnati ya mika mu enterprise gandari kenan hannunta shike ita an kace ta aiki mu ba mu da wani abu yanzu cikin gandari
ita dai hukuma ce ya kamata ta doki kowane dan kasa a matsayi guda domin barin wadansu su yi noma yayin da an ka hana wadansu wannan na sawar sauran manoman ganin ba ai musu adalci ba a cikin wannan lamari kasancewa kowane manomi wadanda suka yi noman da wadanda ba su yi ba dukkan su ana cikin biyan su kudaden biyar rashin aikin noman da ba su yi ba na bara da na bana Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
Kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na BOA da ke taba abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na BOA za mu ci gaba da zanta da matasan inda suka tabo yanda in an yi amfani da lamuni daga gwamnati yanda ya dace wajen ra'a sana'o'i da masu sana'ar. Za a samu rage zaman kashe wando. Matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hawwa Abubakar, Yasira Yusuf, Ana Sani Kafinta, Adamu Ibrahim Yana, Buhari Nusa Kumuriya da Kabiru Edris sun bayyana ra'ayoyinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Kuma akwai yara da suke karkashin ka kake koya musu wannan sana'a insha Allah idan har iyaye su ma mata suna tsawatar ma ƴaƴan su suna bin su sau da kafa idan har sun tura yara inda suka je koyon sana'an su su ringa bin su sa su a gaba su tabbatar da yaran nan sun zo wajen wannan sana'a ya tabbatar da cewa shi ma ogan nasu ya ringa yin adalci kamar yanda ƴar uwan mu ta faɗa ta ce ba a samun wasu daga cikin mu suna adalci idan har za su sa adalci a cikin al'amuran ni ina ganin wallahi duk wannan harkan ta'addancin da wannan abubuwan zai zo ƙarshe
amma kuma
babu yanda za a ce ana wannan abun a ce wai kuma ana so a kawo da fatara da wani
magana mai gidan da kake magana
na'am
ya kamata kafin nan ka kai dan kai koyi sana'a to ka san wane ne ka binciki hali shi mai gidan wanda za kai shi koyi sana'a
wannan babu ne mai kyau
ko baka ba ai bincike shi a ga shin wannan mutumin kirki ne a tambayi makwabtan shi
nan ma wajen
baka ba a tambayi makwabtan shi da sauran su gabaki
daya
don tarbiyyar nan gabaki daya na wurin koyon sana'a ne don in tarbiyyar yana lalace wurin koyon sana'a in kaga tarbiyyar ya lalace dama can ba ka dai da mutumin kirki ba in zaka kai mutum koyi sana'a danka kar ka manta fa tarbiyyar da ka dora shi akai shi zai tashi ka tabbata wanda za kai shi koyi sana'a ko ya kasance shi mutum ne nagari mutumin kirki ne mai tarbiya wanda kuwa shi karan kanshi zai doki dan da yake koya sana tamkar dan shin da ya hafa ka zai koya mai tarbiya
wa
ya
shi da zunadi
koyar da kamar wanda ake kaiwa su koyi sana'a da ko ni yaron gidanmu da aka kai yana koyan sana'a gurin wani bakanike shi haushin da yake yi sai ya ce mama ni yanda yake aika na siyo sigari wallahi bana so kaga wannan mummunan abu ne sannan kuma ko shi bai aike su ba wasu makwabtan da suke tare da su suna aikan su kaga wannan kuma ba dabi'a ce ne ke ba kuma idan ka je kai magana sai a ce wai kai wa yaron ka magana bai kamata a ce ka yi haka ba
taba sigari tana cutar da lafiya ne amma Allah ya sa ba ta kawo maye sai dai tana cutar da lafiyar mu.
Kuma
mutane da yawa akwai inda aka ware a wajaje inda ake shan taba sigari. In a filin jirgi ne, in a wasu ma'aikatu ne, akwai inda in mai shan taba yana za a yi ware dai can don ba za a iya hana ba haramta shan taba a duniya a hukumance ba.
Amma yana cutarwa ko? Yana cutarwa mana. Yana cutar da
hukumance. Asalin magana shi ne, kafin ka kai yaron ka gurin koyon sana'a, ka duba kamfanin nan, ba na kafa sa da ka'idoji ga abin da za ka biya tsawon wata kaza, tsawon shekara kaza zai iya sana'an nan. Duk wanda ya kuta ko su, da ka zo magana aiki yaron ka a kan sigari, ko wani ba a makamancin wannan. Ba haka muka yi da kuwa. Amma duk kana wani shi ka gari duk ya ka tsawatar. Amma ka kai yaron ka da Allah zai rika wani sana'a ko kwalicin ka.
Bari mu akwai abin da okay da me kike son fada.
To maganan koyon sana'a.
Ki ka ce akwai regulation.
Akwai ya kamata akwai regulation. Eh. Da ya kamata a yi masana'antu. Regulation shi ne ya kamata gwamnati ta sa idanu a wurin kananan masana'antun da muke da su a ƙasa gabaki daya.
For example, masana'antu ba shi ne ta sa ido akan masana'antu.
Duk da ya kamata mu fi duk da ji ba wai gwamnati ba ta sa baki ba. Ji al'izzi, izzi, izzi, izzi. Su wane ne gwamnati? Ba al'umma, al'umma ne gwamnati. Ko ba haka ba? In gwamnati ba kai ba daidai ba. Dole suna fita.
Shi yasa kake wannan magana. Amma nan duk yawancin masana'antan hannu ne. Duk wani abin da muka sani illan masana'an hannu da alkhairin sana'an hannu a bayana fada na ce ba kowane sana'an gwamnati ne zaka ban ni na zo na karbe shi ba. Saboda na tabbatar insha Allah idan har Allah ya sa mun ni Allah na sa mun abubuwa da yawa a cikin sana'an hannu na. Kuma zan yi abubuwa da yawa ina yin abubuwa da yawa a cikin wannan sana'an hannu na. Ya kamata a ce kawai abin da gwamnati ya kamata kamar yanda na fada a baya ta yi kokari tana sa ido wajen ba da tallafin nan yana zuwa wajen wa'anda ya kamata shi ne kawai magana ba wani abu nan.
Shi babban matsalan da ya sa ita gwamnati karan kanta ba da gaske take yi ba. Ita karan kanta gwamnati ba da gaske take ba. Duk wani abu in gwamnati ta yi niyyar yi za ta yi shi da gaske. In ta yarda za ta yi shi da gaske ba abun da za a fidda shi bai isa inda ya kamata a yi.
Anasani me kike son cewa?
Alhaji zamani ya riga ya canza yanzu za ka ga masu kuɗin duniya ma ana cewa ba masana'anta ne da su ko wani abu harka ce misali ta internet ɗin da ake faɗa. Yanzu misali a kaman Kano in ka je Farm Center za ka ga majority matasa ne wanda ba za su irgu ba. Duk suna kan harkar wannan internet computer wa gyaran waya da sauransu. To duk sana'o'i ne ya kamata gwamnati ta rinka tallafawa wayannan matasan. Kuma yanzu ba wai sai ka tashi ka yi aikin hannu ba, in ka tashi wannan wayar data kake samu ta ya kamata mutum ya je koyo sana'ar internet. Ita ma sana'a ce. Tafi zaman banza tafi ka je ka zauna kai ta wani tunani mara kyau
dai ai bar sana'a ce ma tunda wasu duniya ma yanzu ta koma
ba shi da ya koma bangaren internet ne
ko mu kan mu na hannun muna amfani da wannan bangarorin wajen tallata kayayyakin mu sosai kuma muna ganin fa'idar sa. To dan haka matasa idan ma ba za su yi aikin karfi ba to su je su koyi harkan nan ta internet.
Saboda akwai abinda na ji yashirin na neman fada cewa mata a gida za su iya yin kiwo don ita mata ta taɓa gwada wani kiwo da ta yi. Da shirya al'amarin ya kasance ne kin daina ne ko kalin zuki na yi?
Gaskiya na daina saboda yadda abinci ni kaji ne lokacin na gwada irin kaji broilers ɗin nan. Nake ɗan kiwon shaka na buga ke na sa aka buga min keji babba. To yanzu abin da ya sa na daina yadda abincin kajin makaran kanshi sun yi tsada. Baya taɓuwa. Ai ba masu kwai ba ne, ai kajin kala-kala ne, akwai masu kwai akwai da ba masu kwai ba. Ni ban taɓa ni dai
nama ne wannan
lafi. Ni ban taɓa kiwon masu kwai ba gaskiya. Mata za su yi sana'ar nan a cikin gida ba sai mutum ya fita ba. Amma yanzu gaskiya da abubuwan suka yi tsada abincin kaji ma ya yi tsada baya taɓuwa dole ya sa aka rarrage kiwo. Kuma an kai su kasuwa ma ba sa farashi.
Wato ba riba dai sosai yin
anya. Ba kuma riba yanzu kan da ne akwai riba
mai suka ba. Na zo. Ya shirye wani shawari zaki bayar yadda za a rika cin ribar yin kiwon kaji tsakanin mata a cikin gidaje.
shawaran da zan bayar kawai a rage kudin abincin kaji. Gwamnati ta rage. Zai rage umul abaisa.
Gwamnati ke sayarwa komai kamfanin.
To a komai daga hannun gwamnati ne yake zuwa ai. Saboda da masara ake sassarafa su da wani chemical din, to ai yanzu komai ma yayi tsada, gwamnati bata raba taki ba. Bata yi komai ba taina, to kaga dole abincin kaji yayi tsada.
Ya kamata gwamnati ta sa tallafi akan abincin kaji. Shine kawai asalin shawaran da zan bayar kenan. Abincin kaje da kuma duk wasu abubuwan da asali kayakin da ake to shi ma kamata a tattauna. Da
kuma zaka ci kiwon kaji yanda abubuwan nan suka yi tsada. Ya kamata a ci akwai abubuwan da
kake magana kai.
Ya shi da wannan kuma wani abu ne da ba.
A wallahi ba wani abu da ba, ai gaskiya ne ai. Ba wanda bai san halin da kasar nan talaka suke ciki ba.
Ai an ce in kowa zai rungumi sana'a ba sai ya mamai da hankali kan gwamnati.
Matasa ku dakata a nan. Sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu saki dorawa. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elhikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Manuniya?
Manuniya.
Manuniya. Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Kasan nan ta talauce ba dan komai ba, saboda ba a taɓa sata kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban Boko Haram.
Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Baban gidan Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar leadership tana cewa yanzu haka wasu dalibai 15 na makarantar Baptist da aka yi garkuwa da su a kwanakin baya a jihar Kaduna sun kubuta. Shugaban kungiyar Kristoci reshen jihar Kaduna Joseph Haya shine ya shaidawa jaridar leadership cewa daliban su 15 sun kubuta daga hannun masu garkuwa da su, haida kuma har yanzu akwai dalibai 65 dake hannun yan garkuwa da mutanen. Sai kuma jaridar Daily Trust ta cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi kira ga sarakunan gargajiya a Najeriya da su cigaba da taimakawa gwamnati wajen yada manufofi da kuma cigaban ƙasa. Shugaban ƙasa Buhari ya yi wannan kira ne a lokacin bikin bada sandan girma ga mai martaba sarkin Bichi Alhaji Nasiru Ado Bayero. Ita kuwa jaridar The Nation ta yi tsokaci ne game da jigajigan 'yan Najeriya da suka halarci bikin daurin auren ɗan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wato Yusuf da amaryarsa Zahra Nasiru Ado Bayero a garin Bichi dake arewacin Najeriya a ranar Juma'an nan. Jaridar The Nation dai ta bayyana cewa kama daga shi kanshi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zuwa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da tsohon shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar da kuma mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo da gwamnoni da dama da shugaban majalisar dattijai su ne suka halarci wannan biki da aka gudanar. Sai kuma jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyar likitoci masu neman kwarewa a asibitoci koyarwa na Najeriya da ke yajin aiki sun ki amincewa da yarjejeniyar na jan yajin aikin da suke yi. Shugaban kungiyar Dr. Okoho Oyulayo shine ya bayyana hakan ga manema labarai. Kungiyar likitocin ta ce ta ki amincewa ta sanya hannu a yarjejeniyar wanda uwar kungiyar likitoci ta ƙasa wato NMA ta rattaba hannu a kai tare da gwamnatin tarayya, domin kuwa ba su san abin da yarjejeniyar ya kunsa ba. Tun a ranar 1 ga watan Agusta ne dai kungiyar likitocin ta fara yajin aikin gama gari. Sai kuma jaridar Premium Times na cewa yanzu haka gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar wani tsohon kanan na soji Samaila Dabai sun inganta motocin Land Rover tare da aka maida motar ya koma motar yaƙi ta yadda za a tunkari matsalar tsaro a jihar ta Kebbi. Shi dai kanan Samaila Dabai shine mataimakin gwamna a jihar ta Kebbi. Sai kuma jaridar Guardian ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar ya sake bayyana damuwarsa ganin yadda harkokin tsaro ke ci gaba da taburburewa a Najeriya musamman arewacin kasar lokacin da yake jawabi wajen bikin bada sanda na sarauta ga sarkin Bichi Alhaji Nasiru Ado Bayero. Mafarkin sarkin musulmi ya ce akwai bukatar hada kai tare da juna domin magance matsalar tsaro da ke ci gaba da mamaye yankin arewacin Najeriya. Babin yanci firin murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro da wannan muke kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Hauwa Umar ke cewa mu kasance lafiya.